hikimar ruwan sama babban ni'ima ce. Ruwan kan iya zantuwa a iya haka ƙasa ne a samu, ko kuwa a ya sauka ne daga sama, ko dalilin tsaga korawa ko rafi ko fitar da kogi, kamar yadda ci gaba na duniya a yau ya samar da irin waɗannan hanyoyi. Duka dai hanyoyi ne da ake isa zuwa ga samun ruwan sama. Bayaninmu na yau da kutubanmu ta yau ya ku bayan Allah zai kokarci ne dangane da girman ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana na samun albarkar ruwan sama. Zamani ya juyo, lokaci ya waiwayo, domin bayan Allah su samu damar shuka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za su shuka, su kuma amfana da ruwan saman baki ɗaya. Halittu ne na mutane ko ko dabbobi, tsirrai ne baki ɗaya, duk waɗannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa domin waɗannan halittun. Tabbas ya ku bayan Allah zan yi amfani da wannan lokaci da wannan dama domin mu ambaci kaɗan daga cikin fa'idojin ruwa, wadda na daga cikin ni'imomin da in ba a ambata maka fa'idan ba, kai kadai ya bige ka ka gano cewa girman ni'imar ruwan sama babbar ni'ima ce. Tabbas ruwa ya ku bayan Allah shi ne sababin rayuwar kusan dukkanin halittu baki ɗaya, wadda babu wani halitta mai rai ne ko mara rai wurin sarrafa shi face yana buƙatar ruwa. Mutum ne ko ko dabba ko ko tsirrai ne baki ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya ce cikin Alƙur'ani mai girma, kuma mun mai da ruwa shi ne sababin dukkanin rayuwa. Da wannan malaman sararin samaniya da sauran sassa na duniya, malaman geography suke cewa za mu gano girman ni'imar ruwa a halittar ɗan adam ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kamaida kusan kaso 70 na duniya ruwa ne, kaso 30 ne tsandauri da tudu, inda a iya zama a rayuwa tare da matsala ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya maida ruwan sama shi ne kusan sababin rayuwar dukkanin halittu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake rayar da ƙasa, wadda ta kakkafe ta bushe bayan ta mutu sai ta dawo da rayuwanta, sai ta dawo da rayuwanta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa sa'annan mun saukar da ruwa daga sama, wadda da wannan ruwan ne muka raya ƙasa bayan ta mutu, sa'annan kuma muka watsa dukkanin dabbobi suka ci gaba da rayuwa a wannan ƙasa. Hakan ne ya ku bayan Allah. Tabbas ruwan sama ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsirar da tsirrai, sa'annan kuma ya rayar da ƴaƴan itatuwa, wadda a kansu ne ko da su ne mutum yake rayuwa da dabbobi baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Alƙur'ani mai girma, Allah shi ne wanda yake saukar da ruwa daga sama, wadda da wannan ruwan ne yake rayar da tsirrai, yake kuma saukan muku da arziki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala har wa yau yana cewa ya saukar da ruwa daga sama, wadda da wannan ruwan ne yake fitar da nau'in tsirrai, namiji da mace, kala-kala, nau'i-nau'i. Wannan ruwa ya ku bayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da shi daga sama, ruwa ne mai albarka. Albarka kuma shi ne yawan alkhairi. Da wannan in babu ruwan, ƴan kasuwa za su shiga cikin kunci, hakan nan ma'aikata gwamnati za su shiga cikin kunci, ballantana manoma su ne uwa-uwa wurin shiga cikin kunci da damuwa. Tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ne yawa a cikin ruwan sama. Da wannan yake cewa mu ne wadda muka sassaukar da ruwa ne albarka daga sama, wadda da wannan ruwan ne muka rayar da ƙurani da sauran aljanna da kuma tsiro wadda ake girbewa bayan ya girma, bayan ya nuna. Yana daga cikin fa'idojin ruwan sama ya ku bayan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yana tsaftace ƙasa, ya tsarkake ƙasa da dukkanin mutane da wannan ruwan, wadda in ban da wannan ruwan da yaɗuwar cututtuka da bala'o'i da musibu ya yawaita sama da yadda yake a rani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan ruwa. Da wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa mun saukar da ruwa ne tsarki daga sama, kenan ruwan da zai iya tsaftace komai ya tsarkake komai. Ya ku bayan Allah matsalata. sa Allah subhanahu wata'ala ke saukar da ruwan sama yana cewa tabbas mun saukar gare ku da ruwa wanda kike wannan ruwan shike tsarkake ku yahuda godiya ke tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da yi mana wannan baiwa da ni'ima na ruwan sama wanda adadin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala ba su kididdiguwa ya kuma yin Allah mu'mine masallata muna rayuwa ne a wani irin zamani wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarwaci bayi da alkhairansa da ni'imansa na ruwan sama wanda akwai wajensu daga cikin hukunce-hukunce da suka zo daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da laduwa da suka jibinci ruwan sama wanda za mu ambaci waɗannan hukunce-hukuncen a gurguje na farko yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake kasancewa yayin da yake rigirgije ko hadari a sama gabanin saukar ruwan sama hadisi ya inganta cikin sahihi Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zanto idan ya ga iska ta taso yana yin addu'a ne ba ihu yake ibada ne ke riƙe kamar yadda yake halin mu a yau mu kasa zaune mu kasa tsaye in an samu batan basira iskan na so ya daga rufi na gini wani zai dafe a gini yana ganin cewa dafewarsa zai sa wannan iskan ya kasa dage ko fatali da wannan rufin da yake na dakinsa a abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yi shine yana addu'a ne yana cewa ya Allah ina roƙonka alkhairu wannan iskan da alkhairin da kike cikin wannan iskan da alkhairin da aka tuwo wannan iskan da shi ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrin wannan iskan da sharrin da ke cikin wannan iskan da sharrin da aka tuwo ta da shi ya ubangiji wannan shi ne abin da ya dace a ce mu rinka yi yayin da muka ga alamun ruwan sama musamman idan iska tana kadawa اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به مسألة شديو لسكة جنجنشي كن شوكن شنس وكن كن سما من يدي مثل بيج ألوك تنيك جسارة دوالكيا سنة حسكها وطاوة نايم قراج أسما أبن جيك إن جنت كمليت جيك ذوك أشكر muwatta na Imam Malik alayhi rahmatullah da ma wani sai isnadi ne kyau kamar yadda Imam Nawawi yake ambata daga Abdullah ibn Zubayr Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zanto idan ya kaji karan tsawa in suna hira ne da mutane sai ya bari in suna hira ne da mutane sai ya bari amma mun so da dama a yau idan ana hira ne akan yi shiru ne dan dole saboda ba a san menene zai iya faruwa ba a idan suna hira da mutane ko yana magana shi kadai da wani da take yakan rufe bakinsa ne ya yi shiru sa'annan sai ya kama furuci da irin furucin alkur'ani mai girma tsarki ya tabbata ga ubangijin da tsawa yake yin tasbihi da gode masa da sauran mala'iku domin tsoron ubangiji wannan shine abin da yake inganta cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanallazi yusaddidu ar-ra'd bi hamdihi wal malaikatu min khifati kamar yadda wannan aya ce cikin alqur'ani mai girma da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata to yana da kyau sunnan tu da wannan sunnan a duk lokacin da muka ga walqiya tana haskawa ko kuma tsawa na yin sauti domin tsawa mala'ika ne daga cikin mala'iku ubangiji subhanahu wa ta'ala matsala ta uku ya kuma yin Allah menene zan ce a lokacin da ruwan sama ke sauka a daidai lokacin da ruwan sama ke sauka ba a bi da zama wurin kai wa junan mu ba mu kuke da hira mu kuke da cin nama mutane da labaran gona da irin shirye shiryen da muke yi domin bana gaba da gona a abin da yake dace ni shine ya zanto mun yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama يا مسكين صحيح البخاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يدعو يا فارسوك شوائتي اللهم الطيب النافع اللهم الطيب النافع اللهم الطيب النافع فأنا كما كان أبا فإن كايت دين سودين قلت أبو تقائيين هي الذي دعوه كدفائدة ba hiran da zai sabuta muku tabewa ba da kici a wannan rayuwar ta duniya. Masalan addu'ar kuma shine Allahumma salliban nafi'a, ya Allah ka maida shi ruwa ne mai amfani, ya Allah ka maida shi ruwa ne mai amfani, ya Allah ka maida shi ruwa ne mai amfani. Wannan shine abin da ya dace mu rinka yi a lokacin da ruwan sama ke sauka, saboda su da dama wani lokaci Ubangiji subhanahu wataala yakan iya kullo wa bayi ta inda ba su yi tsammani ba, kamar yadda yake halakar da mutanen annabi Ad alayhi salam. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم يدمر كل شيء بأمر ربه. سؤالنا شيني أبن ديك داشي أشي مناي وانا شيني أبن ديك داشي أشي منا فرتا وياهن دروها سمكي سوكا جانا لك سيجم أبن دسولنا تزولشي ياهن دروها سمكي سوكا حتى سلولي بيو hada salloli biyu a zahar da la'asar, magariba da isha'i. Babban dalili kan haka bayan hadisai waɗanda suke masu yawa da su tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana hada salloli yayin da ruwa ke sauka, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsakanin azhar da la'asar da magariba da isha'i cikin garin Madina ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba. Kenan abin da za mu fahimta, su abin da ya tabbata musu cikin al'adar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a addinance shine yana hada sallah yayin saukar ruwan sama, amma ga iya hada sallolin ba tare da ɗaya daga cikin uzurrukan da ya sa yake hada sallah da su ba. Wannan tabbas hadisi ne da malamai suke jingina da shi su mai da shi asali wurin hada salloli, kuma yana daga cikin gidajenci da rashin wayewa a addini a waye gari ba a hada sallolin, domin sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kuma addinin musulunci addini ne da dukkan kunci da damuwa da nauyi yake kokarin ganin cewa ya kau da shi game da bayi. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المبتدين من قبل. سؤالنا كان يقول بين الله مثلا أفضل أشوالنا حديثا أفضل فائدوجي ما ستاري يوا دما لمن حديثي سكا بلت كل سؤالوك تند سكي شرهي وحديثا نفر قولي سنة تتبت جهد صلى ألوك تند مرسما لكي يجك مجاني يجي سوكا. Wadda dalilin wannan ruwan saman a iya samun damuwa da kunci in ba a hada ba. Da yau a irin wannan zamanin ne za a ga sau da dama Allah subhanahu wa ta'ala yake kunyata waɗanda ba sa aiki da sunna. Ana ganin ruwan saman na sauka amma sai a ki hada sallah. Bayan an karkar sallan magariba, musamman sallan magariba, bayan an karkar sallan an tafi gida sai ruwa ya tsinke. Sai a waye gari hatta kiran sallan ma ba zai yi ba. Maimakon mutane su yi amfani da wannan damar su bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hada sallan, a kawo mutane sauki tare da liman baki da, amma sai su yi kunnun wanshinku su ki hada sallan. Bayan sun wake kuma sai Allah ya saukar musu da ayar da ke tabbatar musu cewa hada sallan fa shari'a ce, hada sallan fa shari'a ce. Sai su bayi zuwa ga hasarori masu yawa, ba su yi sallar cikin jami'i ba, ba su yi sallar cikin masallaci ba, dalilin kaucewa koyarwar sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma haka ɗabi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Duk lokacin da kaga kana rayuwa cikin sauki, babu kunci, babu damuwa tare da kai a farfajiyar addini, to ka tabbatar da cewa kana kan hanya madaidaiciya. Domin addinin musulunci baki ɗaya babu wahala, babu wahalarwa, babu inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufashi bayi da shan wahala. In kaga ka sha wahala sai kaka jawo wa kanka, da wannan za a ga dukkanin nau'ukan ayyukan wahala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sakamakon su wahala ne. Wujuhun yawma idin khashi'a 'amilatin nasiba tabla naran shariya. So wannan kenan shara'a ta shar'anta mana hada salloli biyu a lokacin da ruwa ke sauka. Fa'ida na biyu, malamai sun hada tare da ruwan sama dukkanin abin da zai zame wa mutane sabbi na wahala kamar matsananciyar iska da take girgiza gari da wurare da masallatai da gidaje take lalata gonaki take barna a doran kasa da matsanancin sanyi wanda yake dauke da iska da ruwan da yake saboda tabo da shafali da cabewar wurare sosai wanda ruwan da ke haddasa gawa duk shara'a musulunci ta shar'anta yayin faruwar irin waɗannan abubuwan a iya hada salloli idan aka yi gamdakatar da lokacin hada sallah. Fa'ida ta uku ya ku bayan Allah masallata yana daga cikin abubuwan da ake sanya su cikin ababen da za su iya halatta mana hada sallah in ya zamto an samu wani uzuri na rashin lafiya ko kuma tsoro da razani da al'umma suka shiga kasancewa abokan gaba sa iya shigowa tsakanin azhar da al'asr sa iya shigowa tsakanin magriba da isha'i duk shara'a ta yi sauki ta ba da dama a hada salloli a irin waɗannan halin. Fa'ida ta huɗu ya ku bayan Allah masallata mu sani mace ita ba a shar'anta mata hada sallah ba har sai in ta zo masallaci. Da wannan ma waɗansu malaman suke cewa mace ba ta da wannan gara domin ko da azabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallolin da mata suke halarta za ka samu sallan asubahi ne da kuma sallan da ake yin su cikin dare musamman sallan isha'i kaga kenan ka iya cewa ba ta da wannan dama ba ta da wannan gara. Wannan saukin ga mazaje ne da aka ce da su warka kuma a zaki su je su yi sallah su yi rukuki tare da masu yin rukuki amma ita mace ba a shar'anta mata hada salloli biyu ba saboda mafi alkhairin sallan ta a cikin ɗakin ta ne kaga kenan wannan damuwar da tashin hankalin da kunci da namiji zai iya fuskanta ita ba za ta fuskanta ba. Fa'ida ta biyar ya ku bayan Allah ya halatta a hada salloli guda biyu dalilin saukar ruwan sama ko waɗansu uzurorika na daban a cikin sallo biyu in ma dai ya zanto hada sallan ta hanyar gabato da sallar isha'i a hada ta da magariba wannan shi ake ce masa jam'u taqdim ko kuma ta hanyar jinkirta sallar magariba sai lokacin da ya zo dab da fita ta yadda za a iya yin ta a cikin lokacin da ana kammalawa lokacin isha'i ya shiga sai a hada sallolin baki daya duk waɗannan ayyukan sun tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama duk wanda kuma kaka yi yayi duk waɗannan waɗansu hukunce ne da suke da alaka da ruwan sama. Fa'ida ta shida ya ku bayan Allah masallata cewa ya halatta a hada salloli biyu yayin saukar ruwan sama ko da liman da ya niyya ba waɗannan waɗansu masa'il ne waɗanda malaman fiqh suka kai kawo a kansu kan cewa menene hukunci idan liman ya fara sallar magriba bai yi niyyar hada sallar magriba da isha'i ba idan liman ya fara sallar magriba ya yi raka'o'i biyu ba tare da ruwan sama ba sai ruwan saman ya fara sauka zai iya hadawa tare da isha duk waɗansu masa'il ne musamman mai karance-karance a fagagen fiqh zai ga waɗanda suka fi tsanantawa a kan wannan matsalolin daga malikiya ke mazhaban Ahmad dan Hanbal alaihi ma rahmatullah amma dai abin da sunna ta tabbatar kawai dalilin saukar ruwan sama za a iya hada sallah dalilin saukar ruwan sama sawabu kun fara sallar magariba ne ruwan ya sauka kuna cikin sallar magariba ne ruwan ya sauka kun karkar sallar magariba ne tsaf sai ruwa ya fara sauka duk shara'ar musulunci ta halatta wa mutane su hada sallah irin wannan halin ya ku bayan Allah yana daga cikin matsaloli masu tarin muhimmanci da ya dace mu gani yayin saukar ruwan sama maimakon mu shagala da hirar raki da hirar gona da cin nama mutane da waɗansu maganganun da mafiya yawa za ka samu hasaran kalmomi ne da wahalar da baki ya dace ne ya zanto mani ban ci wannan lokacin da yawaita addu'a da roƙon Ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin dalilan da ke sa Ubangiji ya amsa wa mutane addu'a hasashen lokutan da suke da albarka yanzu cikin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana na daga cikin wuraren da Allah yake karban addu'an bayi yayin da ruwan sama ke sauka ya kai ban Allah ka shigar da addu'a irin wannan dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamar yadda yake cikin wani hadisi da yake hasan kunini ma amsan addu'an ku a lokacin haduwar rindina da rindina ma'ana yayin da rindinan musulmai suka hadu da rindinan kafirai a irin wannan ranar bawa yana zantuwa cikin damuwa da kuma sakankan cewa da yaƙini cewa babu mai taimakon shi face ubangiji subhanahu wata'ala to a irin wannan hali idan ana addu'a Allah yana karɓar addu'a sannan kuma wa iqamati sala yayin da ake ta da iqama za ka ga abin da muka saba a yau shine yayin da ake ta da iqama kusan muna maimaita abin da ne ta da iqama yake furtawa ne wannan shine wanda kuma suke ganin haka sun kafa hujja ne da wannan hadisin da yake cikin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ta nafila tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ta nafila malamai suke cewa to yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ambaci iqama da sunan kiran sallah kenan abinda aka shar'anta wa iqama abinda aka shar'anta wa kiran sallah ai shar'anta wa iqama me aka shar'anta wa kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah gurin kafadan abin da yake fada kamar yadda yake cikin hadisin Jabir a cikin sahih Bukhari gurin kafadan abin da yake fada da wannan ne wasu malamai suke cewa to a rinka rana da iqama amma wannan hadisi ne wanda yake hasan yayin da ake tare iqama yi addu'a yake bi saboda wancan kiyasi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake in ana kiran sallah kuma kiran sallah daban tare iqama daban wancan kuma wani salo ne na larabci a lokacin da ake hada abu biyu a ba su sunan abu daya kamar nan ce da kai Bakran ma'ana Abubakar da Umar su biyu kaga anan narin jayar da wani bangare narin jayar da bangaren sayyidina Abubakar ko ina bada tarihi sai in ce Umaran ma'ana Umar guda biyu ma'ana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar amma da sunan wa muka yi amfani mun yi amfani ne da sunan sayyidina Umar wataƙila labarin da muke bayarwa irin saukin da asal Abubakar Siddiq da shi da tausayin da yake da shi to a wannan lokacin ya yi kama da Umar shi yasa da mu haɗa su wuri guda sai mu ce Umaran Umar guda biyu kamar mu haɗa garin anguwan bawa da samunaka sai mu ce samunaka ta biyu in ka fito daga jotin ma'ana yanzu mun rinja yadda sunan samunaka saboda ta fi anguwan bawa yawa amma saboda anguwan bawa ita ma tana haɓaka tana yawa yanzu ta ci albarkacin samunaka to yana da kyau mu rinka ribantar lokacin da ruwa ke sauka da yawaita addu'o'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi amsan addu'o'in ku yayin haduwar rindina biyu da yayin ta da iqama da yayin saukar ruwan sama wannan hadisi ne zo cikin da yazo cikin silsilar ahadithis sahiha hadisi na 1469 matsala ta shida ta kusa da ƙarshen bayan Allah na daga cikin uzurorin da suke halatta kin zuwa sallan jami'i a cikin masallaci matsanancin iska da mamakon ruwan sama da matsanancin sanyi kamar yadda ya zo cikin sahih Bukhari cikin hadisin Malik daga Nafi daga Ibn Umar cewa Abdullahi dan Umar ya zanto idan ya kira sallah a ranar da ake matsanancin sanyi da matsananciyar iska yake cewa a wurin hayya ala sala ala sallu fi rihal maimakon ya ce hayya ala sala ku zo ku taho a yi sallah sai ya ce ala sallu fi rihal ko sallu fi rihal kamar yadda yake cikin sunan ku yi sallah a cikin gidajenku yana maimaitawa kamar yadda ake maimaita hayya ala sala sannan sai ya kammala kiran sallarsa ya yi sallarsa a masallaci ya tafi gida in kuma uzuri ya ji ko wasa sai ya tafi gida ko kuma ya yi sallah a can wannan na daga cikin sunnonin da hatta masallatan ahlus sunna a yau an watsa. Yau inda masallatan ahlus sunna za su yi ittifaki game da tsayi da wannan sunnan, sai ka samu ahlus sunna da dama ba su rinka yin su ganin kamar sun zo da sabon abu. To kuma da irin watsa da irin waɗannan al'amuran ne za a wayi gari addinin musulunci wata rana ya zanto ba ku. Sai mu bar addinin namu ɗaya bayan ɗaya gaba ɗaya, ta yadda wanda ya zo da addinin wanda babu wanda ya girma addinin, amma sai a gani shi ne baƙo, shi ne wanda ya zo da abin da yake baƙo. Da wannan zai nuna mana laluran tara lada nan ahlus sunna a matakin state ne, a matakin local government ne, a matakin ward ne, a matakin gari ne, ya zanto ana samun waɗansu kwamiti na musamman da za su rinka tattaro ladane ko da a shekara ne a ce an yi musu workshop na musamman ko ɗaya tallintal game da abin da ya shafi hukuncen kiran sallah a musulunci. Domin a yau babu abin da aka raina irin kiran sallah, kowa zai iya kira, ko ba za ka gano shi ba mai kiran sallah ba ne sai ya fara, sai ka ji ina ma da ya bari. To yana da kyau ya zamto ana ƙarfafan masu kiran sallah, a sa musu a ransu cewa wannan appointment da suka samu daga Ubangiji ne yana da mahimmanci kuma suna da kima a cikin mutane. A yi musu wannan workshop ɗin, sa'annan kuma a yi musu goma na arziki duk shekara, wanda za ka samu abin da yake na sani game da jihar Kaduna, kusan jihar Kaduna ne ba a yi, amma tsawon zamana a duk shekaru goma sha wani abu ba zai wuyan gaskiya ga shekaran da ba za a tara ladanai ba, a wayar musu da kai dangane da kiran sallah. Ban sun kai matakin da ma har jarabawa ake musu na kwana ɗaya ne kwana biyu su sallami gidajensu da bukatunsu na waɗannan kwanakin, bayan haka kuma idan an ƙarƙare a ɗauki 15,000 tun da kenan fa ballace na yanzu. Tabbas akwai abubuwan da ya dace a ce al'ummar musulmai suna yi domin nuna muhimmanci ga ma'abota addini da kuma su ji a ransu cewa abin da suke yi abu ne wanda yake gudaje ne wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sa'annan kuma yana da muhimmanci cikin al'umma baki da, sa'annan yana daga cikin abubuwan da suka danganci ruwan sama da hukunce sallar roƙon ruwa a lokacin da aka rasa ruwan, domin ana sakacin gaske wani lokacin sai a shiga halin fari da rashin ruwa, amma sai ga an ɗauki dogon lokaci kafin a fara neman ruwa. Kuma sallar roƙon ruwa an allaka shi ne da take ruwan a lokacin da muke buƙatar ruwan, za a ga sai a ƙera ruwa na lokacin na tsawon sati biyu, amma sai a je a shawarci waɗanda suke da abin faɗa dangane da al'amarin, sai a ce a sumaya a jira a ya zamto da zaran an rasa ruwan a roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ruwan. Roƙon Allah kuma ruwa ya danganta, akan iya fita filin idi a roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ruwa kamar yadda sunna ta zo da shi da kuma hukunce sa na musamman, bal wani lokacin ma akan roƙi Ubangijin ruwan sama akan mimbarin Juma'a kamar yadda yake cikin hadisin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana cikin khutba take ga wani mutum ya shigo ya bayyana buƙatarsa da hajarsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya nuna cewa al'umma suna buƙatar ruwa kuma babu ruwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannu ya yi addu'a, Ubangiji ya ta saukar da mamakon ruwan sama har zuwa Juma'a ta gaba. Kuma mafi muhimmancin addu'an da za a yi yayin roƙon ruwan sama, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah ka bamu ruwa ne amfani, ya Allah ka bamu ruwa ne amfani, domin fa'idar da zumtar sunna mafi a'lan kalmomi da dacewa da ya dace a sha'awar Ubangiji da su suna bakin Annabi Muhammad, inda an farko ne ma ya ce Allahumma amtir alaina aw Allahumma amtir lana, Allahumma amtir lana, amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam wurin roƙon ruwan yayi amfani da lafazin khair, ruwan da babu sharri tafa da shi sai alkhairi, sabanin ma yana iya zantuwa sharri, kalli kinsan Annabi Nuhu alaihi salam kusan da lafazin ma aka yi amfani da kuma maka baki da kinsan halakar da Adama, amma manzo